sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 21 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
An sako wani ba'amurke mai suna Jeffrey Woodke da aka yi garkuwa da shi bayan ya shafa sama da shekara 6 ana tsare da shi a yammacin Afirka. Wani babban taron kasa da kasa da aka gudanar a birnin London ya tara fam miliyan 4 kwatan kwacin dalar Amurka miliyan 4.9 don tallafawa kotun duniya ta ICC a binciken da take yi akan zargin an aikata laifukan yaki a Ukraine. Majalisar Dinkin Duniya ta sake yin kira ga gwamnatin Taliban ta Afghanistan da ta gaggauta sake bude makarantu don mata matasa, tana mai cewa mahukuntan kasar ba su da hurumin hana yancin samun ilimi ta kowace fuska.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta ayyana Sanata Obasani na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar Kaduna. To sai dai jam'iyyar PDP na cewa
ko sakamakon da muka tattara na wannan zaben ya bambanta da abin da ita hukumar zabe muka ga ya mishi cewa mu abin da muke da shi ba haka bane.
Muna tafar da karin bayani. A jihar Plateau dake Najeriya kuwa sabon zababban gwamnatin jihar Khalid Mutuang yayi alƙawarin yiwa mutanen jihar adalci.
Sanin mu na alheri da ga duk jama'an Plateau, saboda haka za mu ci gaba da tsinkan dankon zumunci akan mazaunan Plateau gabaki daya domin kar mu ji tsoron juna, domin idan muka rabu ta haka da biya gu mutane za su samu wurin sa kafa.
Kama kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafan Sakko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. An sako wani ba'amurke mai suna Jeffrey Woodke da aka yi garkuwa da shi bayan ya shafa sama da shekara 6 tsare a yammacin Afirka, a cewar Jack Sullivan mai ba shugaban Amurka shawara akan harkokin tsaro. Jeffrey, wanda ma'aikacin jin kai ne, an sace shi ne daga gidansu dake Abalak a jamhuriyar Niger. Wasu mutane dauke da bandaga ne suka yi wa gidansa kwantan bauna, inda suka kashe masu gadin sa, shi kuma suka sanya shi a motar su, daga nan suka nufi kan iyakar kasar da Mali. Lamarin da ya faru ne a ranar 14 ga watan Oktoba na shekarar 2016. A cewar ministan harkokin cikin gida na Niger, Hamadu Sule, hukumomin Niger ne suka samu nasarar kubutar da Jeffrey daga hannun yan kungiyar JNIM, wato kungiyar ta'addancin da ke aiki a yammacin Afirka da yankin Sahel. Wani babban taron kasa da kasa da aka gudanar a birnin London ya tara fam miliyan 4 kwatan kwacin dalar Amurka miliyan 4.9 don tallafawa kotun hukunta manyan laifuffuka ta kasa da kasa da ake kira ICC a takaice, a binciken da take yi akan zargin an aikata laifuffukan yaki a Ukraine da kuma kokarin ganin an hukunta Rasha, a cewar jami'ai a jiya Litinin. Ministocin shari'a na kasashe sama da 40 ne suka gana a birnin London domin taron yan kwanaki bayan da kotun ICC ta fadda sammacin kama shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda ake zargi da taka rawa wajen dauke yara daga Ukraine. Matakin na ranar Juma'a shine karan farko da kotun ta badar da sammaci akan wani shugaba dake cikin kasashe biyar mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya na dindindin. Majalisar Dinkin Duniya ta sake yin kira ga gwamnatin Taliban ta Afghanistan da ta gaggauta sake bude makarantu don mata matasa, tana mai cewa mahukuntan kasar ba su da hurumin hana yancin samun ilimi ta kowace fuska, ciki har da addini ko al'ada. Wani kwamitin kwararru na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a jiya Litinin cewa ci gaba da dakile yancin yaya mata da mata matasa na samun ilimi a Afghanistan ya nuna babban koma baya a fannin ilimi a duniya, wanda ke yin tasiri ga jinsin mata da makomar kasar. Babu wata alama da ke nuna gwamnatin Taliban na da niyyar dage haramcin ilimin mata, yayin da za a bude makarantun sakandare a fadin kasar da ke kudancin nahiyar Asiya a wannan makon bayan hutun hunturu, a cewar sanarwar kwamitin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC.
An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu a cigaba da kawo muku sakamakon zaben gwamnati da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata a Najeriya. Babban baturen zaben gwamnatin jihar Kaduna ya ayyana dan takarar jam'iyyar APC Ubasani a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar da ƙuri'u mafi rinjaye. Ga wakilin Isa Lawal Ikar da ƙarin bayani.
Sani Uba of APC 730002 Muhammad Ashur Isa of PDP 719196 that Sani Uba of APC having satisfied the requirement of the law is hereby declared as the winner.
Babban baturen zaben gwamna a jihar Kaduna Farfesa Lawal Suleiman Bilbis na Jami'ar Tanfodiyo kenan lokacin da yake sanar da sakamakon karshe na zaben gwamna a jihar Kaduna cikin daren jiya Litinin inda ya bayyana Malam Ubasani na jam'iyyar APC a matsayin sabon zababben gwamna a jihar Kaduna saboda samun ƙuri'u mafi rinjaye wato ƙuri'a 732 yayin da Honorable Isa Muhammad Ashir Kudan na jam'iyyar PDP ke daddashi da ƙuri'u 719,196 kafin sanar da sakamakon karshe na zaben gwamnan a jihar Kaduna da ya sai da wakilin jam'iyyar PDP a wajen tattara wannan sakamako. Kwamar Danjuma Sarki ya kwashe sama da mintuna 30 yana kalubalantar sakamakon zaben sannan kuma ya ce ba zai rattaba hannu akan sakamakon ba.
Mu sakamakon da muka tattara na wannan zaben ya bambanta da abin da ita hukumar zabe muka gaya miki cewa mu abin da muke da shi ba haka bane.
Amma ina ku samu naku.
Eh mun samu shi daga ita rumbun boyar da zabe na ita hukumar zabe. Banda haka akwai doka da ta fada Electoral Act 2022 wanda tace cewa in dai ratar da ke tsakanin wanda ya ci zabe ya gaza yawan ƙuri'u na akwatunan da aka soke ba ya kamata kada a fadi wanda ya ci zabe a koma a sake zabe a wannan akwatunan da aka soke wai ai 3000 ne amma kuma mu abin da muke mun ga 68,000 ne da 800 da yan kai to yanzu zai ce mana 3000
yanzu da aka sanar da sakamako me za ku yi
dan Allah za mu je kotu
sai dai sakataren jam'iyyar APC a jihar Kaduna wanda shine yau kirci jam'iyyar APC a wajen wannan tattaunawa sakamako Malam Yahaya Fatih ya ce sakamakon yayi daidai da alƙaliman da suka tattara.
Alhamdulillah muna godiya da Allah muna godiya ga jama'an jihar Kaduna da suka fito kansu da ƙwarƙwatar su suka sake zaben jam'iyyar APC.
Ya kuka ji da tirjiyar da wasu ƴaƴan jam'iyyar suka
yi? A harkan zabe yana da doka, akwai dokan zabe da dokan ƙasa abin da yake kuma hukumar zabe ta bi dokan ƙasa, ta bi dokan zabe wajen gudanar da wannan tattaunawa sakamakon zaben.
Daukar dogon lokaci kafin sanar da sakamakon zaben dai ya kawo rudani tsakanin al'ummomin jihar Kaduna da sauran magoya baya domin kuwa magoya bayan jam'iyyun APC da PDP da ke kusa da juna sun dinga bikin murna a wurare mabambanta wanda wannan kuma shi ya kawo zaman zulumi da fargaba a wasu sassan jihar Kaduna. Ko dake dai kuma kwamishinan ƴan sanda mai kula da harkar zabe a jihar Kaduna CP Babaji Sunday ya ce babu wata damuwa.
Alhamdulillah Allah ya kawo mu yau 20 ga watan 3 bayan da aka yi zaben ran 18 ake ta tattarawa tattara sakamako to Allah ya kawo mu lokacin da yanzu an sanar da sakamako da wannan nake cewa mun gode wa Allah mun gode wa jama'an Kaduna wanda suka bada hadin kai aka yi zaben nan cikin lumana kuma har ya kai ga bayyana sakamako kowa ya karbi wannan sakamakon kyakkyawan manufa
kafin a sanar da sakamakon nan an ga wasu matasa sun zazzage wannan guri wanda sako zaka aike musu
eh to ya Allah sun zo su ma su ji ne amma sai muka ce a'a wanda kawai zai iya shigowa nan sai party agent sai accredited official sai INEC official sai muka ba su shawara kuma cikin ikon Allah kowa ya koma gidansa amma inda wani abu jami'an tsaro suna nan ko ta ina
gogayyar da aka dinga samu tsakanin jam'iyyar APC da PDP lokacin tattara wannan sakamako inda kowace kan wuce wata idan wata karamar hukuma ta zo da kuma ta zarar da a ƙarshe jam'iyyar APC ta bayo PDP na 10,806 dai na cikin batutuwan da 'yan siyasa suka dinga bibiya kuma har yanzu su ake ta faman tattaunawa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Tayo fari ya kashe kimanin mutane 43,000 a Somalia a shekarar da ta gabata, a cewar wani sabon rahoton gwamnatin Somalia da Majalisar Dinkin Duniya. Rahoton da aka fidda a jiya Litinin ya ce watakila rabin mace-macen da ke da nasaba da fari sun faru ne a tsakanin yara 'yan ƙasa da shekara 5. An kiyasta cewa adadin mace-macen mafi yawa ya auku ne a kudu maso tsakiyar Somalia, ciki har da yankunan Bay, Bokol da Banader, wato yankunan da farin ya fi muni a yanzu haka a cewar rahoton. Ma'aikatar lafiya ta Somalia da wasu hukumomi biyu na Majalisar Dinkin Duniya, wato hukumar lafiya ta duniya da asusun kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya, su ne suka fitar da rahoton. Amurka ta bayyana cewa jami'an rundunar tsaron Habasha ta ENDF da dakarun Eritrea da dakarun 'yan tawayen Tigray na TPLF da kuma sojojin Amhara sun aikata laifuffukan yaƙi a lokacin rikicin arewacin ƙasar Habasha, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken. Mambobin rundunar sojan Habasha ta ENDF da dakarun Eritrea da na Amhara sun kuma aikata laifuffukan cin zarafin bil'adama, ciki har da kisan kai da fyaɗe da sauran nau'ikan cin zarafi da gallazawa.
A gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, za mu sake lekawa Najeriya. A jihar Plateau ma hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar PDP Caleb Mutuang a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Zainab Babaji Gareki.
Sabon zababben gwamna a jihar Plateau Barista Caleb Manasseh Mutuang ya yi alkawarin yi wa daukacin mutanen jihar Plateau adalci don samun zaman lafiya da ci gaba.
Tunanin mu na alheri ne ga duk jama'an Plateau, saboda haka za mu ci gaba da dinkan dankon zumunci akan mazaunan Plateau gabaki daya, domin kar mu ji sauran juna, domin idan muka rabu ta haka ne biyagun mutane za su samu wurin sa kafa. Banda haka, za mu rayar da sauran matakai da aka manta da su, kaman Operation Rainbow, domin na tabbata cewa duk mazaunin Plateau ya gaji da tashin hankali da muke samuwa a shekarun da suka wuce, saboda haka dole ne mu magance wurin.
Zababben gwamnan jihar Plateau kenan Barista Caleb Mutuang. Tun farko jami'in da ke tattara kuru'u a jihar Plateau Professor Idris Amadi ya bayyana Caleb Mutuang na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben da kuru'u 525,299, inda ya bada ratan kuru'u 43,929 wa abokin hamayyarsa ta APC Farfesa Nentawa Yilwada, wanda ya samu kuri'u 481,370.
The Chamfer Caleb Manasseh of PDP is hereby declared the winner and is resolved elected.
Tun farko jami'in da ke tattara kuru'u na karamar hukumar Jassa Arewa Farfesa Chris Bandi ya bayyana cewa ba su samu kuri'un rumfuna 14 ba, kuma na'urar tantance masu zabe na Bivas 14 da malaman zaben 14 ba san inda suke ba. Wakilin jami'iyar APC ya bayyana takeicinsa.
Seven ne function ne din, amma mu dai muna neman yancin jama'a a ba su right su su yi zaben su. In an bi wannan tsarin dokan har an je an yi zabe, duk wanda ya ci mu ma za mu rungume shi a yi tafiya tare.
Shi ma wakilin jami'iyyar PDP da ya kasance a zauren tattara kuru'un ga abin da yake cewa.
Sunana Pam Jang Davo. To gaskiya zaben Plateau an gudanar da zabe da kyau, sai dai ko akwai wasu guraren da abubuwa ba su tafi daidai ba, kaman guraren da har yanzu an ce ana neman ma'aikatan INEC da kuma su Bivas machine da ba gani ba. Abun damuwa ne, wa ya dauka, ina suka je?
Abubakar Dogara, shugaban kungiyar haɗin kan jami'u ta IPAC a jihar Plateau, ya buƙaci al'umma ne da su zauna lafiya don samun ci gaba.
An yi nisa a wurare daban-daban, don haka muna so mu ga canji, mu ga kwalta, mu ga abinci mu ga zaman lafiya mu ga kauna da salama a cikin Plateau
daga jihar Nasarawa ma gwamna mai ci injiniya Abdullahi Sule ne ya lashe zaben inda yayi wata karanta na PDP David Ombugadu Tintinkau
na farko mutane sun dauko maganan addini maganan kabilanci sun sa a cikin maganan siyasar mu na jihar Nasarawa so a dole muka tsaya muka yi ta aiki in kuka kula na dade nayi wannan aiki akai saboda a tabbatar maganan kabilanci da maganan abin nan ba shine ya dame mu ba maganan ci gaban jihar Nasarawa shi yafi damun mu
a jihar Benue ma dan takarar jami'ar APC Reverend Father Hyacinth Aliya shine ya lashe zaben da kuri'u 473,933 Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaida Zainab yanzu kuma ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
ni akwai wani jibar din ne tare da ita wani story wani labarin da muke tambayar shi wannan ainihin cewa din da baya ba mu ansa shine muke kokarin mu je kotu kotu ta sashe ba mu ansa
dukkan manyan da suke kiran kansu manyan arewa yanzu kamar irin su Ibrahim Rufai da su Idris su sai su Nuhu Rubatu da sauransu dai wanda dai yanzu su ne suke kewaye da Tinubu ya take ne zabulu su
dalalale shi wannan din nan na Filatawa ne
a ba wanda ya kai a cikin gidan talaka a Najeriya
kai
fa ka ce ya gina mutane a Najeriya kai ka fara faɗi ka ga hannun su da ɗan APC yanzu zai yi magana an ji ba canja
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai waya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC to a Najeriya dai ana ci gaba da kirga kuri'un da aka jefa a zaben gwamnoni da yan majalisun jihohi na aka yi ranar Asabar din da ta gabata a jihohi da dama an riga an sanar da waɗanda suka riga suka yi nasara da waɗanda ba su yi ba a wasu jihohin kuma har yanzu ana takaddama kan kowa ya ci zabe to yanda wannan yake ci gaba muka muna ci gaba da duba yadda sabuwar gwamnatin tarayyar Najeriya baki ɗayanta za ta kasance idan ta zo ta dauki mulki ta gaji gwamnatin Muhammadu Buhari akan haka ne muke kawo muku ci gaban muhawarar da muka dauka a tsakanin mutane uku da ke daga jam'iyyu guda uku manya na Najeriya to amma kafin mu ji ci gaban muhawara din bari mu ji wasu ra'ayoyi game da zaben na Najeriya
sunana Sama'ila Sifawa MNI member of the National Institute domestic observer a wannan election da ake yi abin da ya kamata a dora kasa akai shine a dora kasa akan waɗanda suka cancanta wanda za su iya tafiyar da kasan domin kasan ta ci gaba inda sun cancanta kukan da kuke ta yi akai da ku yi ai ku ma kuna ta kuka akai ai cancanta shine a dora mutum wajen da aka san in an sa shi zai iya yi shine cancanta
to a gaishe ku to ɗaya daga cikin abubuwan da zamu duba kamar da nace shine sabuwar gwamnatin tarayyar Najeriya da za ta mai ta Muhammadu Buhari Allah ya kai mu a ƙarshen watan Mayu wannan shekara ya za ta kasance ne Tinubu zai zo ya ci gaba da abin da Buhari ya fara bai ƙara sabon ne ko kuma zai zo ya dora ne akan sabon tubali nashi na kanshi sannan magana da aka dade ana yi na cewa mai Tinubu ya tanadar wa jihohin arewacin Najeriya zamu tabo ta ita ma kamar dai da muka ji a makon da ya gabata wannan muhawara ce da Nasiru Adamu da kai wakilin mu na Abuja shirya mana tsakanin Sanusi Baban Tanko wato Barayan Bauchi kenan wanda ke wakiltar jam'iyyar APC da kuma Malam Yusuf Ardo da ke wakiltar jam'iyyar PDP sai kuma Ibrahim Hussein Abdulkarim wanda shine jakadan LP wato Labour Party kenan a cikin wannan muhawara malamai mu je in kun shirya
Barayan Bauchi to kai ne ne tun da kai dan APC ni za ka ga wa mutane akan mulkin Ahmed Bola Tinubu shi ya zama a zai tsora ne kai inda shugaban Buhari ya tsaya ya cika wannan mulki ko kuma yana da wasu dabarun sa da dabarun
to yanzu an da farko da ka zama gana na shin
lafiya ko kuma ba mu na amsa din ne to sai ka dawo kan nan mutu amma
to zai tsora kuma zai gina zai tsora zai kara na
maganar su canjin kudi
duk wannan abubuwa da ma ya alƙawari wasu abubuwan da duk ga ba su tafiya a kan ka'ida zai gyara kuma wanda suke tafiya a kan ka'ida kuma zai canjawa kai sannan kuma zai kawo nasa wanda 'yan Najeriya za su ji daɗi abubuwa da yawa wanda aka shirya wa 'yan Najeriya wanda samo ne nasa wanda kuma za su sha mamaki kuma za su ce ba yi gwamnati irin na tribunal ba. Na tabbatar
irin da ba rusa da
yi irin da ba rusa wanda ya lagar kuma sai su da wanda suka kula da
duk zai Najeriya gaba
ɗaya. Ina tabbatar maka da wannan da wanda Buhari ya yi nagari za a ci gaba da kuma wanda aka ga a cikin wanda Buhari yana neman gyara zai gyara sannan kuma zai zo da nasa tsari.
Yawwa Barhan Bauchi akwai lokacin da Hajiya Najah Aso ta fita daga wannan tafiyar sai ka fito kake cewa dan ta ce ka je ta tuntuɓe shi ba shi da ma wani alƙawari ko wani tsari da yawa arewa sai ya sa ta fita sai kuma ka ce a ba haka ba.
To ai ita mace ce. Kuma
a
tana da iko amma yadda zai saurari ai ya sau ai muka ai mu musamman ba mu muka so mu ce wanda ne ya fito ya nuna yana son shugabancin ƙasa na Tinubu mu muka so mu ga mu
kun yi zama da Tinubu ga
abubuwa ya yi zama ka zama gada abin da ya shi a cikin tsaro ya yi ta shi an ce wannan maganar da wannan shi ne ma babban abin da zai so mu ta shi a kan dai abin da ya shi a zare wani sannan duk sauran abubuwan da muka tattauna da shi ya tabbatar mana zai yi su sai dai abin da kawai ya ce kan mu tsammanin idan da ya hafa zai yi abubuwan da muke tsammanin na a'a kowanne za a yi shi a hankali kuma sai an yi nasara.
Yawwa Ibrahim Abdulkarim faɗa mana in haka ne tunda mun yi magana kan Bola Tinubu kai ɗan takarar ka fita Obi wanda gwamnan jihar Anambra na ji labari wasu an ce lokacin kamar baya son wasu jama'ar wani yanki an zarge shi da abubuwa da iri iri lokacin amma zaben 2019 ne wannan karon da yake ya shiga dubbin leba bungisa idan da shi fita Obi a ce shi ya lashe zaɓe mai zai ne na daban.
Yunakin ƙasa
haɗarin
ƙasa shi ake challenging ɗinsu da shi kuma shi abin da yake son ya kawo ke saboda ƙasar ba ta iya zuwa ko ina sai ka yi united ɗinta sai ka haɗa kan 'yan ƙasa farkon in kana son ka fara duk wannan security da kake magana a yi magana tattalin arzikin ƙasa duk abin da kake buƙata sai ka fara united ƙasa. Yunatin kasa sai ka fara tun daga tiket ɗin ka sai kai wani tiket ɗin sai ka zama shugaban kasa sai kai gyara ai lokacin da yake cewa ta turmutsi an sa miliyan 100 an ce za a takara in Tinubu ya yi Tinubu ne kuma SDP ne ya takara ya yi tayi ce ba zai biya gwamnan ba zai tayi koyawa ba ba zai komai ba shi mutum na jirar gaske yake son yi ba zai biya wannan abu ba zai je takara ciki amma bai yi ba.
Mun
fi kowa farin ciki mun farin cikin mu shi ne ba wanda ya
kiri ba ba kwanciyar ba za ku kwanciyar kuma za ku je
kuma ɗaya kamar da ku zuwa kwanciyar a cikin tawasa a
da wato wani ba ya yi ba wanda ya yi zama da hasar
ba ya yi ba muna koya ma yaran mu mun ai muna koya abu ne ba muna koya ma yaran mu cewa yaron da ya sa energy din shi ya sa karfin shi ya sa kuɗin shi aka zo aka faɗi akwai dama wadda ake zuwa kotu wannan kotu za ta tabbatar cewa wannan zaɓen ya aka yi shi ne aka yi wannan ribar din ya faru da ita wannan story wannan labarin da muke tambayar shi wannan INEC chairman da baya ba mu ansa shi ne muke ƙoƙarin mu je kotu ta sa shi ba mu ansa kuma da zama anso shi ne idan da gamsu an ce gamsu ko dole suka yi gamsu mu ma mu gamsu aka ce shi ne shugaban kasa sai mu ba mu bana a cigaba amma wannan tambayar sai an samu
ne to wato muna da tambaya gare kai idan wazirin Adamu Ariya ta zama mataimakin shugaban Najeriya na tsawon shekaru takwas zamanin tsohon shugaba Obasanjo wasu suna cewa ne manta ne a fadar shugaban kasa da yake ta neman mulki me za ka ce kan shi idan da wazirin Adamu ya samu mulkin nan menene zai yi na daban wanda bai yi da ba a baya ba.
Alhamdulillah wato abin da nake so jama'a su gane zama mataimakin shugaban kasa ba shugaban kasa ba ne shugaban kasa shi yake da iko shi yake da final wato magana ta ƙarshe akan iko na mulki na gwamnati da tsare-tsare kuma a matsayinsa da ya rike na mataimakin shugaban kasa na shekara takwas kowa gara wani ganin da ya duka manya-manyan da suke kiran kansu manyan arewa yanzu kamar irin su Rufai da su Nasiru sai su Nuhu Ribadu da sauransu dai wanda dai yanzu su ne suke kewaye da Tinubu duk a teku ne ya zaɓulo su duk wani brain daga arewa kai a Najeriya ma a gwamnati ya
san da ta
eto abun da yasa saboda kowa a Najeriya muna da wani hali especially a yan arewa duk wanda muna da hali na cin amana da kuɗi duk wanda ya samu dama aka daga shi abu dama ya kan kokari ya ga ya fi kowa ya zama shi ne ba mu da babba yanzu misali in ka kalli shi Bola Tinubu misali su Yarbawa da yake halin su daban da mu a ƙan arewa duk yana da mutanen da ya daga da yawa Yarbawa amma saboda biyayya irin nasu
ba su yadda su ce sun fishi suna bin sa a matsayin da dadi ba dadi suna bai biyayya kuma wannan ya kasance ne saboda irin halin su ne na Yarbawa nasu ko dai sun so su duba da baki da namu mu kuma ɗan arewa duk wanda ya sabe
Yarbawa
za a ga sun tsugun na sun kwanta in ka je fadan da rabe kwanta suke kula su gode sarakunan kafin da rabe in je gode na gaba da shi tsugun na aiki mu ne ba mun zubar da wannan abubuwan akwai wahalhalu da yawa a cikin tsarin
sun tsugu bayan mu da ya kaji kaji amuri kaji abin da yake naji ya ce Yarbawa suna da amana
suna da biyayya na ce ba amana ba ba ce amana ba biyayya na ce su suna da biyayya da
hannu daga dai kenan sannan na biyu ai kafa kai da kanka kace ya taimaka wa mutane ya gina mutane idan ka gina to don ka gina mutane
ai kafin ya gina mutane a ciki ya gina mutane kafin shi ya gina mutane shi kansa tunan gun gina shi aka gina a ciki yana cikin wanda suka gina tunan gun shi kansa ni a ciki shi tunan yaran gidan Abiola ne Abiola da su yar Adua duk tare suke kuma a ciki da su yar Adua tare suke so shi tunan gun a ciki yana cikin wanda suka gina tunan gun shi kansa to wa ga mutane hadda gwamnati da sanatoci yana ga mana amma yanzu yana magana talakawa da talakawa su ne gida don da mungun kudin da ya tara a Najeriya
da gina muka magana tsaro in ka je yau Lagos ba a magana ba inda ake da tsaro irin Lagos magana
to tun mun gode gwamnati da gode
da Lagos
abunda ya ce kara 15 su ne ke aiki yanzu
ba inda tattalin gari na gwamnati yanzu ma yi
to na da gwamnati wannan mulkin mara kawo daga kai mulki sai da haka ba za ka san da kaiwa haka je mulki
a gaishe ku malamai to nan zamu ja burki a yanzu tunda lokacin wannan shiri ne ya riga ya kammala sai Allah ya kammala na wato muna fatantawa mu ci gaba wishin kan wadanne irin kalubale ne suke jira ita wannan sabon gwamnati da za ta shigo a Najeriya ta shi Ahmed Bola Tinubu ne sannan kuma shi Ahmed Bola Tinubu in ya shigo zai shigo da tasa agenda ce ta daban ko kuma zai zo da agenda mai kama da ta Muhammadu Buhari mai birin Gado jama'a nan zamu dakata sai Allah ya kamu rana wato mu zo mu ci gaba muna godiya ga su bakin namu Sanusi Baban Tanko da Yusuf Aldo da Ibrahim Husaini Abdul Karim da kuma shi Nasiru Adamu da ya shirya wannan mahawara din ya cillo mana ita muka cilla muku ita a madadin su Aliyu Mustafa Sakwato ne ku huta lafiya
a gaida Aliyu Mustafa Sakwato yanzu kuma sai labarai amma a takeice
An sako wani ba'amarke mai suna Jeffrey Wurki da aka yi garkuwa da shi bayan ya shafa sama da shekara 6 ana tsare da shi a yammacin Afirka a cewar Jake Sullivan mai ba shugaban Amurka shawara akan harkokin tsaro. Wani babban taron kasa da kasa da aka gudanar a birnin London ya tara fam miliyan 4 kwatankwacin dalar Amurka miliyan 4.9 don tallafawa kotun hukunta manyan laifuffuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICCC a takaice a binciken da take yi akan zargin an aikata laifuffukan yaƙi a Ukraine da kuma ƙoƙarin ganin an hukunta Rasha a cewar jami'ai a jiya Litinin.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kaimu an juma da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da tafiya na gabatarwa sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Darren Smith Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.